أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata uku ne ga watan 1 shekara ta 2010 shekara ta 1436 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda shine ya dace da 27 ga watan 10 shekara ta 2014 a lissafin Turawa zamu dasa kan inda muka tsaya a tafsirin alqur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratu al-anfal a satin da ya wuce mun tsaya ne akan aya ta 35 wa ma kana salatu min inda al-baiti illa mukaan wa tasriya yau zamu tashi innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah aya ta 36 kenan ina ba ƴan uwa hakuri saboda rashin farawa da wuri na samu matsalar gosulo ne a hanya ba mu samu zuwa da wuri ba Allah ya mana afuwa gaba daya na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal ladina kafaru فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون
Allah ya ci gaba da jawabi dangane da waɗanda suka kafirta yace innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah lalle waɗanda suka kafirce wa ubangiji suna ciyar da dukiyarsu dan su toshe hanyar addinin Allah liyasrifu an dinillah su hana mutane bin addinin Allah wannan aya ta sauka ne akan wato wasu daga cikin kafirai mutum guda 12 ne kamar yadda riwaya ta tabbata daga cikin su akwai Abu Jahal ibn Hisham da Utba ibn da Utba da Shayba ibn Rabi'a Utba ibn Shayba da Rabi'a Utba ibn Rabi'a da Utba din da Shayba din da ƴaƴan Rabi'a ne Ibn Abd al-Shams da wanda da ake ce Nubay da Munabbah duk ƴaƴan Al-Hajjaj da Abu al-Bukhtari Ibn Hisham da An-Nadr Ibn al-Harith da Hukaim duk waɗannan Hukaim su Ibn Hizam kenan da su Ubay Ibn Khalaf da su Zam'a Ibn al-Aswad da Al-Harith Ibn Amir Ibn Nawfal da Al-Abbas Ibn Abd al-Muttalib dukkan shin Qurayshawa ne gabaki ɗayan su an ba da labari cewa suna ciyarwa suna taimakawa mutane kullun kowane ɗaya daga cikin waɗannan kullun sai ya ciyar da mutane sadakar raƙumi 10 sai ya yanka raƙumi 10 ya ba mutane amma ya yanka raƙumi 10 ya ba mutane dan taimakon addinin Allah a'a ai duk kafirai ne a lokacin akwai wanda suka musulunta daga baya to kaga yunfiquna amwalahum suna ciyar da dukiya saboda mai li yasuddu an sabilillah dan su toshe hanyar Allah Allah ce fa sayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasara thumma yughlabun da sannu za su ciyar da wannan dukiya su yi ta ciyarwa hasara kuma za ta tabbata a kansu sannan kuma za a rinjaye su wannan abin da suka ciyar a duniya hasara ce a gare su a lahira sannan kuma ba za su samu nasara ba sam ba za su yi nasara ba su za a rinjaya wallazina kafaru ila jahannama yuhsharun Allah ya ce lalle waɗanda suka kafirta za a kora su cikin wutar jahannama ne Allah kiyaye mu to ashe wannan yana nuna mana duk dukiyar da mutum zai zuba wajen yaki da addinin Allah duk dukiya wacce mutum zai zuba dan yayi fada da addinin Allah yayi yaki da addinin Allah to insha Allah bai ci nasara ba wulaganci da tozarta shine zai tabbata a gare shi ba zai taba samun nasara ba so sai mutum ya shirya ko yayi ko kada yayi da aikin banza ba a iya fada da Allah kuma a ci nasara liyamiza Allahul khabitha min at-tayyib Allah yayi wannan bayani kuma a kiyama din zai kora kafare wutan jahannama dan ya bambance tsakanin al-khabith da at-tayyib al-khabith kafiri at-tayyib mu'mini Allah zai bambance tsakanin mu'mini da kafiri insha Allah ya saukar da mu'mini aljanna kafiri ya sa su a wutar jahannama Allah zai ware tsakanin aikin na kwarai da aikin banza wanda ya aikin kwarai zai samu sakamako na kwarai wanda kuma yayi mummunan aiki zai ga mummunan sakamako wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'din fayarkumuhu jami'a Allah zai sanya al-khabith wannan mummunan aiki da mutane suka aikata a duniya wani kan wani shine fawqa ba'd kamar yadda muka faɗa satin da ya wuce fayarkumuhu jami'an Allah zai hada shi wuri guda sannan ya fayaj'alu fi jahannam Allah ya sanya shi a wutar jahannama da aikin da mai aikin gaba ɗaya ulaikamul khasirun lalle waɗannan su ne waɗanda suka yi hasara suka tabi babu kuma alheri a tattare da su qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين
فقال وأنا دسك كافرتا يا محمد إن ينسل الله لسا إن ينتهوا إن سكها نسك دين إن شركا وأنا كافران دعك لسفا إن سك دين إن شركا يغفر لهم ما قد سلف Allah zai yafe musu abinda suka yi ya gabata amma nan ya kawo shi mabniyul lil maf'ul yughfar lahum za a gafarta musu ma qad salafa abinda ya shude ya wuce ma madha min dhunubihim qabla al islam abinda ya gabata na zanuban su kafin su musulunta Allah zai yafe musu wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin idan kuma suka dawo suka ci gaba da yin wannan kafirci to shikenan ai hanya ta mutanen farko ta gabata hanya mutanen farko shine an taimaki annabawa ku je ku karanta tarihi Allah ya taimaki annabawa kuma ya halakar da makiya annabawa shine sunnatul awwalina mutanen farko sun sani an buga misali da kansu wadanda suka taimaki annabawa sun samu taimako wanda suka yaki annabawa an kifar da wasu an halakar da wasu an halakar da su da iska wasu an halakar da su da tsawa wasu an halakar da su da ruwa wasu an mai da su an juya halittar su faqad madat sunnatul awwalin hakika sunnar mutanen farko ta gabata to Allah madaukin sarki yana jan kunne kenan ga waɗanda suke kokarin yakar musulunci da fadan musulunci su rinka tuna baya duk tsiyar da zaka yi wani ya riga ka wani ya yi to sai ka duba ka gani shi da ya ci nasara bai ci nasara ba na'am malam
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير
Allah madaukin sarki ya fara ya ci gaba da bayani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi wadannan mutane in dai basu dawo hanya ba suka bi addinin musulunci to waqatiluhum ta'ala takuna fitna ku yake su har sai ya zamanto babu shirka a bayan kasa la yaftanu illa yaftinu mu'minun an dinihi ko la yaftanu mu'minun an dini ku yake su har sai an zo yanayin da ba za a fitini wani mu'mini daga addininsa ba wa yakuna ad-din kulluhu lillah ad-dini gabaki dayan sa ya zamanto na Allah ne tabaaraka wa ta'ala khalisan lillahi la sharika fi la shirka fi ya zamanto an yi shi dan Allah babu tarayya gare shi fa in intahu in ko suka daina kafircin har yanzu dai Allah yana tallata musu fa inna Allah bima ya'maluna basir lalle Allah yana ganin abin da suke aikatawa a kira'ar yaqub fa inna Allah bima ta'maluna basir a maimakon bima ya'maluna basir sauran malamai qurra'u su karanta bima ya'malun wa in tawallaw idan ku suka dade juya baya fa'lamu anna Allah maulakum kusani yaqumu minai lalle Allah shine maulanku shine majibincin al'amarinku fa'lamu anna Allah fa in tawallaw fa'lamu anna Allah maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir madalla da ubangiji maula majibincin al'amari shine maula wanda yake taimako wanda yake agazawa da cinmu da shanmu da lafiyarmu tafiyarmu zamanmu kwanciyarmu motsinmu duk wani girgiza da zamu yi Allah ne yake mana shine maula shine kuma yayin yabi kansa yace ni'mal maula madalla da maula majibincin al'amari wa ni'man nasir kuma shi Allah shine an-nasir mai taimako madalla da mai taimako irin ubangiji Allah yakan yi wannan abun yayi bayani yayi bayani kuma yayi bukansa to shi yasa aka ce ba a san yaban kai Allah ne ya cancanta yayi yabi kansa to bai kamata wannan wani kuma yazo ya yabi kanshi ba to sai mai malam
wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير
to kuma yanzu Allah zai mana bayani dangane da dukiyar da ake samu a wajen kafirai ko idan an yi yaki ko ba a yi yaki ba yayi amfani da kalmar ganima da kuma kalmar alfai'u a can baya an yi magana akan alfai nan kuma yace wa'lamu annama ghanimtum min shay'in ku sani cewa abinda kuka samu na ganima ko menene shi wannan shay'in din nakira ne ko menene kuka samu na ganima to za a raba shi kashi biyar fa anna lillahi khumsahu Allah yana da shi da manzon Allah da dangi na Annabi sallallahu alaihi wasallam suna da 1 bisa 5 wa ana lillahi khumsuhu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil 1 over 5 kafin a raba ganima a bawa sauran mutane da suka je yaki 1 bisa 5 duk yawan kudin da aka samu za a ware a sashi a baitul mali to nan ne Annabi sallallahu alaihi wasallam zai amfani da shi dangin Annabi a basu miskinai a basu marayu su ma a basu ashe musulunci yazo da kula da marayu kenan tun zamanin annabi an tara ana dauka a bawa mai marayu wadanda iyayensu suka mutu suka basu zamu yi bayani akai nan gaba wabnis sabil har ma da dan tafarki wanda yayi tafiya guzurin sa ya yanke masa bai da kudin da zai kara darsar da shi garin su ko mun kudin sa ko miloniya ne inda ya samu kariyar tafiya ya tsaya ta ku taimake shi haka za a yi rabon in kuntum amantum billahi in har kun yi imani da Allah kuma anzalna ala abdina yawmal furqan kuma kun yi imani da abinda muka saukar wa bawan mu shi ne wannan bawa din shi ne wa shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato da matsayin bawa kuma yana mai girmama shi akwai nau'i na girmamawa a ciki ba wai dan annabi ya ce da manzon Allah bawa ya rage masa matsayi bane ba sharafa ce ma daukaka ne tunda bawan ai ba na kowa bane na Allah ne ko ba haka bane to kaga wannan yana nuna daukaka ne subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram min ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا Allah dai da ya halice shi ne yace masa bawa saurawa na dan kasoro kuma yazo yace shi Allah ne ko mai neman suna da neman shiga ya dauke manzon Allah daga wannan matsayi da ubangiji ya bashi dan matsayi ne da abin da muka saukar ala abdina in ya ga dama zai ce wa ma anzalna ala muhammadin ai ko amma dan ya nuna maka muhammadin ma bawan Allah ne ko a tahiya ma ba haka kake faɗa ba abduhu wa rasuluhu cewa manzon Allah bawan Allah ne kuma manzon Allah ne amma sai mutum ya rikide ya juye ya nuna ba haka ba da abin da muka saukar idan kun yi imani da Allah da abin da muka saukar wa bawan mu kamar can inda Allah yake cewa yas'alunaka anil anfal kenan to yawmul furqan din nan shine ranar yakin badar yana yakin badar wanda Allah ya bambance tsakanin alhaq wal batil tsakanin ƙarya da gaskiya idan muku gane ba yawmul furqan nan dai shine yawmal taqal jam'ani yana ranar da kungiyoyi guda biyu suka hadu suka gwabza hizbullahi da hizbul shaydani dan kungiyar Allah da kungiyar shaydan ranar juma'a 17 ga watan ramalana akai yakin badar 17 ga watan ramalana yakin badar shekara ta 1 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina idan kun yi imani da Allah kun yi imani da manzon Allah ku tuna abin da ya faru a wannan rana wallahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne a bisa dukkan komai Allah zai iya taimakon ku ala nasrikum ma'aqillatikum wa kathratihim dida shi ku ba ku da yawa su kuma suna da yawa to amma Allah mai iko ne zai iya taimaka muku zai kuma iya agaza muku kuma ya taimaka din tunda ya saukar da mala'iku sun yi yaki tare da ku akai ta ganin mala'iku suna zuwa suna sauka da farin rawani da dawaki suna zubar da kayukan arna sun yi gayya dan su kashe manzon Allah su murkushe addinin Allah a daina jin duriyar musulunci gaba daya tun a wancan lokacin Allah ya ce ba ku isa ba sai da ya bar musuluncin ya murza ya yunkura har yanzu gashi nan an zo ana fafatawa din ran da aka wayi gari sai an yi musulunci ko yanda komai yanda kafiri ba ya san musulunci sai an yi musulunci duk da raunin sa amma dai ana yi a cikin dukiyar da ake samu a wajen kafirai ko an je yaki ko ba a je yaki ba idan an je yaki in an yi yakin ana cewa da wannan dukiyar ganima idan kuma ba a yi yakin ba, wata kila an je yakin amma ba a gwamza ba, sunan wannan dukiyar fai'u, an gane ko sunanta me fai'u. In an ce maka me bambanci tsakanin al-ghanimatu da al-fai'u, al-ghanimatu dukiyar da aka je aka yi yaki aka gwamza, kafirai suka gudu suka batta, shi ita ce ganima. Al-fai'u fa wanda aka je suka tsorata ba a yi fada ba, ma suka gudu suka tafi suka bari, wanda aka ɗebe ta salin ahlin, ko wanda aka same ta akan sulhu ma bi ghairi qital. To Allah ya ce a raba ta kashi biyar, a ɗauki ɗaya a miƙa waɗannan lissafi da muka faɗa. Allah ya danganta dukiyar zuwa gare shi don ɗaukaka dukiyar. Anna lillahi yace khumusahu, ba wai dan Allah yana da bukatar dukiyar ba ce fa, kun ji? A'a, dukiyar aka girmama da aka ce ta Allah ne. Yanzu da aka ce ɗakin Allah, tsakanin ɗakin da Allah wa ya fi daraja? Allah ko? Kenan ɗakin ya samu daraja ne dan an danganta shi zuwa ga Allah. Haka ita ma dukiyar, ba wai Allah ne yake da bukatar ta ya rataye kansa a cikinta ba. Fahimtum? Yawwa. Ba wai Allah yana son kuɗi ba ne, Allah ba ruwansa shi ne mai bada kuɗin ai. Tabaraka wa ta'ala. Wasu malaman suka ce wannan ganima idan an same ta ko da fai'un nan za a raba ta kashi shida ne. Kaga dai Qur'ani ya ce biyar, su kuma suka ce a'a shida ma za a yi. Irin ra'ayin Abul Aliya kenan. Yace akwai rabo, akwai yanda rabon zai kasance, ɗaya na Allah ne. Wannan rabon Allah ya za a yi da shi? Idan an ware an ce na Allah ne, ya za a yi da shi? Kai yanzu a tunaninka ya za a yi? Sama za ka yi? Ka'aba ake kaiwa, sai a yi wa Ka'aba hidima. Ba an ce ɗakin Allah ba ne Ka'aba? To dukiyar ta Allah sai a yi wa ɗakinsa hidima. A gyara ɗakin, a tsaftace shi, a kula da shi, a ba wa Allah. To wannan shi ne ƙari na shida ɗin a cikin na biyar ɗin. Kenan na manzon Allah shi ne zai haɗu ya ba wa miskinai da marayu da wayewaye. Wannan na Allah kuma ga inda za ka yi. Shi wannan ijtihadi ne ya yi Abul Aliya. Amma dai magana farko ita tafi inganci, a bashi a biyar ɗin. Za a raba ganima ɗin khamsa, kashi biyar. Annabi ma da shi yake amfani da shi a rayuwarsa. Abincin gidan manzon Allah, mu'amalolin gidan manzon Allah, wani zai iya tambaya wai manzon Allah to shi yana zuwa kasuwa ne, me sana'arsa, ya ake yake ci yake sha, kuma baya karɓan sadaka. Wannan ganima din, wannan ganimar, wannan fai'u, wannan dukiyar din an zo ana raba mutane, ba an je yaki ana raba ba. To shine ake warewa a sa a baitul mali, daga cikin baitul mali ake ciyar da gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama, saboda shi zama yake kawai sai da'awa ta karantar da mutane addinin Allah. Kuma ba wanda ya sai masa gori, dan ba kudin wani bane a cikin ku. Shi sa shi kuma baya ma karban ma sadaka, ma ka tukuyo sadaka ma ka bashi, ya sa aljihu Allah saka da alkhairi baya yi. Sai dai in kai wani abu na sha'awa na kyauta ka bashi da sunan kyauta. To wannan abinda Annabi ya ci gaba da moriya da shi, cin moriyarsa a ram a zamanin rayuwarsa, bayan ya bar duniya kuma sai zamanto al'umma musulmi ne suke fa'idantuwa da shi. Da shi ake ba wa musulunci karfi, quwwatu lil islam, ake taimaka musulunci da musulmai. To lokacin da Abubakar da Umar suka hawo mulki, ya za a yi abinda ake bawa Annabi, ya za a yi? Sai suka ci gaba da karɓar rabon Annabi din, amma sai suke sayan makamai na yaƙi da shi. Idan an raba ga rabon Annabi, sai a sayi makamai, sai a ajiye, yanzu za a tafi yaƙi lokacin da wani bai da makami sai ya ɗauka. Imamu Qatada ya ce a'a, ai tunda manzon Allah daman shi ne shugaba wannan lokaci, yake amfani da wannan dukiya, in an raba biyar ana ba shi kashi ɗaya, sannan ya ba wanda zai ba, to halifan da ya hau kan kujerar Annabi shi zai ci gaba da cin moriyar wannan dukiya. wasu kuma suka ce a'a rabon nan na annabi sallallahu alaihi wa sallama tunda yanzu baya nan kawai rabon amiri shi ma kashi hudu kawai amiri shi kashi hudu wannan akhmas din khamsatu akhmas a cire tunda annabi baya nan ai omitting din rabon shi wannan ra'ayi ne amma dai ra'ayin da yace a sashi a baitul mali khalifa ya amfani da shi yana da karfi ana ba wa zil qurbawa dangi na kusa daga cikin wannan khumus din suwa ya zil qurba dangin annabi ina wadanda suke cewa ahlus sunna wai ba sa son dangin annabi kaga wannan sharri ne kaga wannan makirci ne kaga ƙarya ne kaga qur'ani ne yace a taimaki dangin annabi dangin annabi da suka tabbata dangin annabi ne da isnadi da riwaya yawa ba wani yanzu yazo ya rikide kawai da gangan ya zace charbi a wuya yazo ya ce wai shi ma dangin annabi bane ba a'a ba mu ce babu ba amma sai su dangin su sun san kansu duk wani dangin annabi a duniya sun san iya inda tsatson su yake a duniya duk inda dan uwan su yake sun san shi akwai su a makka akwai a madina jinin annaban har yanzu akwai su akwai gidajen amma da yake suna da aqida boye kansu ma suke ma ba a magane su dan kar ma a zo a yi musu bauta boye kansu suke muku yanzu bi suke shago shago kaga wannan kikkiawar alama ne na cewa ma me ai ba masu bane in ka ba su kudin ka gwanda ma ka je ka ba kuturin bakin danja wallahi abu maka alheri fahimtum wani ya ce a wani karatu wai ka malamin nan yana yawan shan ruwa ko dai ya je ya cika je ne wallahi ba abin da nace yawa ai na san sharrin ku ne Allah nin wa nake ji tafatar hankali in ga maka ba ku ji ni yau a ragargaje nake ba malaiki ma shaida ne ko yawa ka san sun ga kana shan ruwa sai su dauka kai nika ne yawa gwanda nan sharhi yawa in na dan sha ruwan yanzu dan tokara mun daga nan zuwa dai dan abin da ya sauka tunda an ce a rinka yawan shan ruwa yanzu jama'a waɗannan su ne dangin annabi wasu a hakan ma dangin annabin akwai sabani wasu suka ce kai duk Quraysh ma dangin annabi ne wannan sun fada da jami'u Quraysh suka ce dangin annabi ne wasu kuma suka ce a'a abun ai bai da fadi babu bukatar elaboration الذين لا تهل لهم الصدقة وند صدقة بتهلت غريس با سوني سكة چنچنت عباس ونندو كيا سوني ذي القربة لذلك امام مجاهد دا علي بن الحسين سكة چي بنو هاشم ني اما دي وانا شيني وفي انغن چي ود صدقة بتبت غريس با امام الشافي يا فاد دا يتي بنو هاشم دا بنو المطلب amma banda banu Abdushams da banu Naufal ba su da komai ko da yake dai ƴan uwa ne saboda hadisi ya zo ya tabbatar da haka din malamai sun yi sabani dangane da wannan rabo na zawil qurba ko zil qurba dangi dangin annabi sallallahu alaihi wa sallam yau wannan rabon yana nan da a ce za a samu daula islamiyya daula ta musulunci shin za a ci gaba da ware wannan rabo na dangin manzon Allah duk inda suke sai an nemo su an ba su da yawa yawan malamai sun ce ai kwarai kuwa tunda Qur'ani ya ambace su ya ce a ba su in dai an ta kafa daula ta musulunci ko lalle za a ba su wannan shine ra'ayin Imam Malik da Imam Ash-Shafi'i Allah ya musu rahama ashabu ra'ayi suka cin malamai kenan suka tafi a cewa ba su da haki a yanzu suka ce rabon manzon Allah da rabon zawil qurba duk gaba daya ana mayar da su ne a hada su cikin wanda ake ba wa miskinai da marayu da matafiya in sun shiga layin miskinai da marayu a ba su shi sa wasu suka ce yutalil fuqara'i minhum duna al-aghniya a cikin dangin manzon Allah sai a duba an dangin manzon Allah mai kudi ne a kyale shi an samu talakawan cikin su a basu to amma jama'a magana ta gaskiya shine alqur'ani da sunna sun tabbatar da abasu matukar suna nan halifofin da duk suka zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun basu yaya za a zo yanzu a canja kuma abun mamaki su halifofin da suka zo ba su fifita tsakanin mai kudi a cikin su da talaka ba duk basu ake kawai rufe ido ake inda dangin manzon Allah ne kuma kuma wadaci ne bashi ake yi ga Abbas ibn Abdul Muttalib Abbas ibn Abdul Muttalib baban Abdullahi dan Abbas ai yana cikin dangin mutun ne mai kudi fa Abbas ibn Abdul Muttalib mai kudi ne amma an ta bashi bayan annabi ya bar duniya an ci gaba da bashi to kaga maganar cewa fakiran ciki za a bawa banda talakawa ai banda masu kudi kaga ba haka bane kun fahimci wannan waliyata ma ana bawa miski mai rayu marayu ma jama'a suna da haƙƙi a cikin dukiya baitul mali yanzu kaga gwamnatin nan da gwamnatin musulunci ne da gwamnatin Allah ne da gwamnati ne take tuntubar alqur'ani da hadisi to ya kamata duk marayin da ya mutu a ƙasar nan ya zama kamar yadda ake ba wa mai sharar titi albashi to ya kamata marayu ma akwai gidansu akwai inda ake daukan nauyin su ana taimaka musu ana agaza musu tun daga makarantar su ta primary har jami'a su gama a sama musu aiki in yaso a kyale su amma yanzu ai zai taimaka wa wace gwamnati ne za ta taimaka wa maraya akwai gidan marayun a suna amma ku je ku ga irin talaucin da suke fama abin da ma ya tabbata dai kawai yanzu masu kula da marayu shine kungiyoyin addini su ma kungiyoyin addini wanda Allah ya tarfa garin su nono yasa musu tunani mai zurfi sune suke taimaka wa marayu amma wallahi ana gaya muku halin da marayu suke ciki anan a garin nan kawai ina gaya muku abin ba ya da kyau kwanan nan naje wani taro da wata kungiya ta marayu aka tattara yara marayu da ƴan mata marayu da wane ne marayu in kun je kun ga taron abin zai ba ku mamaki yara manya kanana da ƴan mata sun fi yawa mata ka ga yarinya budurwa iya ganin ka amma wallahi duk wai marayu ne ina iyayen wannan ubanta ya mutu wannan kashe shi aka yi wannan hadarin mota ya yi wannan ciwon typhoid ya kashe shi wani tafiya ya aka neme shi aka rasa wani fadowa ya daga jirgin sama wani kasunan dewa wannan wani ba'azi ne wani bangare ne fa na wata unguwa ne kawai idan kuna so ku gaskata wannan a samu kungiya mana a nan unguwar kungiyar kula da marayun sabuwar gandu da mai dile joint venture a samu mana ku yi mamaki ku bi gidan duk mai kudin da ku gani a unguwar nan ku je ku kwankwasa kofa ku ce ba da taimako fi sabilillahi za a taimaki marayu dan shi ma ƴaƴansa wata rana za su zama marayu ku ga marayun da za ku tara suna nan bila adadin a wata jiha ma na je da Ramadan an gayyace ni taron marayu da na je na shiga subhanallah yara iya ganin ka ka san me da aka tara su ake ba su kwanan shinkafa ɗaya da ƙwayar taliya ɗaya layi iya ganin ka kokawa a gama ta ta tafo rabe da yaya 6-7 ce ubansa ne ya mutu ya bar min su ban yi aure ba ban samu dama aure ba wanda zai aure ni ba sana'a ba aiki ne wallahi abun kuka tawakkal ba da hawaye suna nan suna rayuwa cikin talauci na sha gaya muku ina maimaita muku kowa ya tsaya ya duba kansa a yanda kake nan duk ranar da ta kuskure mutuwa yazo ta zo maka ta dauke ka tafi wannan ƴaƴan naka da ka tara in ba sa aka ci ba wallahi sun tozarta ga wannan al'ummar to kana raye ma fa ba a taimaka ma ba kana raye ma ba za a taimake ka ba kana raye ma bakin ciki ake maka wannan al'ummar da ake rayuwa kana raye bakin ciki suke maka to ina ga in ka kwanta ka tafi kowa ya tsaya ya karanta ya duba iyalinsa ka zuba ido ka kyale su a ce yau ka mutu an dauki gawanka an sa a rami an binne la ilaha illallah wannan kananan yaran naka ba zai kula maka da su wannan matan naka da suka tara yaya wallahi za su dade ba aure su ba kai tunani da kyau amma abun dubawan shine anan yanzu da kake rayuwa ci gudunmuwa ka bawa kungiyar da ke taimaka ma rayu ko marayun unguwanka guda nawa ka taimakawa wani bawan Allah barayi yan fashe suka shiga gidansa wai za su harbe shi za su kashe shi ce ayya yace wallahi ni yanzu ba ina rayuwa ne dan kaina ba duk abin da nake so Allah ya bani dai a yanzu ne gargado alhamdulillah yace amma yanzu in kuka harbe ni waɗannan yaran ya nuna ƴan ƙanana munyi aya da mata da maza da ƴan mata da manyan samari suke jami'a yace duk gidan nan gaba daya sai na fita na nemo suke ci suke sha sai na fita na nemo suke tafiya makaranta sai na fita na nemo suke kaza kudin kitso kudin kunshi kudin ruwan sha kudin sabulu kudin omo kudin wando kudin riga kudin takalmi duk a wuyana ne yace in kuka harbe ni wa zai kula da waɗannan yara wallahi barayin nan mallan sai jikin su ya sanyi yace ku dai ku dauki abin da za ku dauka kawai ku bari in ci gaba da taimakon waɗannan bayin Allah amma ni ba wallahi ba danta ni bane ni tawa ta kare dama ni yanzu zaman jiranta nake ba ga sanan yan uwa muna da su bayan Central Africa nan da suka gudun hijira suka zo aje ka tantauna ka ji irin wahalar da suke sha masu mutuwa suna ta mutuwa a cikin su suna da samari manya ba future ba mustakbal suna so shiga jami'a suna so shiga makaranta ba hali haka za su yi ne a unguwa a zaune ba sa komai su wajen 20 30 40 a gida ba abinci za a buƙatar lafiya mutum ya ta ciwo ba wanda zai kai shi asibiti saboda an kashe ubansa matan kuma suna nan ba wanda ya je ya aura wallahi jama'a akwai buƙata a taimaka wa marayu duk wanda ya taimaki maraya yana kan taimakon Allah shi sa manzo Allah ya ce ana wa kafilul yatimi ka hataini fil janna da ni da mai daukar nauyin maraya kamar haka ne a gidan aljanna dab da dab muke da shi shi abinda Allah ya hore maka dan uwana ka taba zuwa a karamar sallah kace bari ka nemo maraya daya a unguwar ku ko a wata unguwa kace kai mai dinkin sallah ka hada shi da yayanka cikin abin da Allah ya hore maka ka taba sayan kwanin shinkafa ɗaya ko biyu a iya halinka ka je ka kai gidan marayu ka ce da Allah wannan yara marayu da ubansu ya mutu malan yara suna nan an koro su a makaranta ba biyan kuɗin makaranta saboda ubansu ya mutu iyaye mata sun je makaranta suna ci a taimaka marayu ne ubansu ya mutu makaranta ta ce ba ruwan mun za a biya su fita yara suna ta yawo suna ta garantoyi anguwa islamiyya ma yanzu ba a yi dan islamiyya ma sai an biya to akwai yaran da ba ma wai marayu bane wallahi da ubansu da uwansu samari balagaggu ni din nan da ni da su muka yi magana daga ba sa zuwa makaranta sai yawo kuma nace me ya faru da su da mazansu da matansu uban yana raye ba wai baya raye ba ne magana yace akramakallahu yau ce yace wallahi ban da 1000 da zan iya biya wa yaro daya atam dittam islamiyar hudu ba arha atam gaba ɗaya 1000 ne yace wallahi tam din zai zo ban da hali saboda suna da yawa yace ba ma 1000 ba 1000 ma ina neman ta ne in siyo musu kwanan shinkafa da za su ci ban da ita wallahi boko fa an zo za a yi boko za a yi wa'id da ne ko ba bai da hali yace 1000 islamiyya ma ya gagara biya ba zanta biya ba kudin wa'id da ne ko yace ba zan iya ba ba wai dan bana so yace ina kallon su suka hakura zuwa makarantar nan ina gani kuma ba da wanda zai ce maka musu wallahi tallahi malam suna na azube har da ƴan mata malam sai dai su fita su kyau baban su bai da halin da zai biya musu kudin islamiyya to wannan na gaya maka kai yana raye ne fa bai mutu ba to ya in ya mutu mutuwa fa fallasa ce wallahi mutuwa shi yasa malam kullun ka rinka addu'a ya Allah ka kula min da bayan na mutu ka rinka gaya wa ubangiji wannan malam kace ya Allah in na mutu ka tsare mun bayana ya Allah kada ka sa iyali na su tozarta babu abin da yafi wulakanci da tozarta bayan ka mutu a ga ƴaƴanka suna garantoyi mutum mai ƴaƴa 10 7 8 a gida bayan ya mutu yana ji yana gani ƴaƴan nan nasa yana kabari sai dai a kasafta su a dauki biyu a katsana su ɗaya a birnin Kebbirshi ɗaya kuma a kai ta Birget wani a kai shi malumfashi wani kuma can daura za a kai shi kusa da Niger wallahi haka ake kacancana yaran nan Arabawa su wannan masu gata kenan haka za su tafi daga primary sun ba su dawo ba ba halin a kawo su ga ƴan uwan su secondary sun yi gangama ha ya kare ba su taba haduwa da ƴan uwan su ba shikenan sun girma idan mutum ya girma sai dai ya ji labari wani an ce fanna da ƴan uwa ma a gari kaza ko saboda ba nan ya girma ba me ya jawo masa al yutumu tarifuna ma'ana al yutum maraici maraici to Allah ya san da waɗannan abubuwan da suke ya suke faruwa shi yasa ya ambaci maraya a cikin wannan ayar ku taimaka wa marayu dukkan mu marayu ne amma mu taimaki marayu kowace unguwa ta yi kwamiti na taimaka wa marayu an yi wani taro na marayu a wani wuri aka gayyace ni na je abin tausayi iya tsari in kaga wannan kwamitin na kula da marayu suna da tsari fiye da yadda kake tsammani alhamdulillah amma idan ka je wannan taron duk wani shahararren dan siyasa baya wurin duk wani shahararren mai kuɗi baya wurin duk wani babban ma'aikacin gwamnati baya wurin miskinai ne talakawa da almajirai da dalibai ilimi da akramaka Allahus na unguwanni su ne aka gayyace su aka zuba su a cikin wurin taron ba kowa ba a zuwa saboda taron marayu ne waye ya damu da marayar waye damu da marayar a ga mutum zai ɗauki naira miliyan 200 ya ce ya ba wani taimako ko a samu mai ƙarfi wanda yana da ƙarfi mai hali ne wai a ce wai an ba shi taimako ga marayu ga mutane suna mutuwa da yunwa yanzu duba da irin shugaban kasa wai a samu wai wasu wai su yi taro wai sun tara mai wai kuɗi wai sai tike jirenin hankali da zuba kuɗi a wuta wai 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 shugaban kasa wai a ba wai shugaban kasan wata kasa wai an ba shi kuɗi wai wai an taimaka masa wai zai yi campaign na zabe wai an taimaka wai irin talaka ne wai irin bai da kuɗi bayan sun gama yashe kuɗin kasar gaba ɗaya da su da matansu da ƴaƴansu da na kusa da su da ƴan kabilarsu da ƴan bangaransu habbaza lahu hadhihi al-gurush ina ma da wannan kuɗi ɗauka akai aka ba waɗannan marayu miskinai aka taimaka musu a ɗauki nauyin yara marayu adadin namba har universities kuma me yasa gwamnati ba za ta sa doka duk wata university ya zamanto akwai adadin marayu da suke ɗaukar nauyinsu ba ba za ta iya ba yanzu jami'a ba za ta iya cewa duk shekara za ta ɗauki nauyin maraya 100 ba ba komai za ta yi mai ba ya shiga aji ne kawai ya karatu kyauta pre-education ya ji nauyi da ciyar da kansa da kawo kansa yanzu ba za a iya ba yanzu kwalejoji ba za su iya ba yanzu makarantun secondary da private schools ba za su iya cewa mun buɗe ƙofofi za mu ɗauki maraya 10 maraya 20 maraya 30 mu taimaka masa ba za a iya yi ba to waɗannan marayun da ake mutuwa ake bari wai wa zai taimake su in mu ba mu taimaka musu ba kamata mu rinka tunani mu yi tunani in mun yi tunani kuma mu gyara wal masakin wa ibn as-sabil duk waɗannan ana ba su miskini sune ahlul faqa wal haja min al muslimin talauci in ka gansu sai ka sha fatiya kai bana gawai ka taimaka musu da matafiya su ma ana agada musu sannan wannan ganima idan an zo ana raba mutane wanda ya je yaki shi kadai yana da rabo daya wanda ya hau doki yana da rabo uku wanda ya je yaki da wanda ya je yaki da kafa bai hau abun hawa ba a hadisin Bukhari da Muslim kitabul jihad idan an zo kasabtawa in 100 naira 100 ake ba rawato yana naira 100 wanda kuma ya je da kansa kuma ya je da dokin sa to shi sai a bashi 300 dokin sa kadai yana cin kasan mutum biyu shi zai ci daya me amfani a bashi 200 na doki saboda dokin wahala ciyar da dokin shayar da dokin yaje ya dada turka dokin ya sai mai abinci ya dada yin karfi in za a dada fita ya hawo shi shi sa masu doki sun fi morewa in an je yaki an je jihadi to wannan kenan to sai yace malam ne
إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم
sai Allah ya ci gaba da labarin yadda yanayin scenario na yakin Badr din ya kasance istratejiyar yakin yace ku tuna idan antum bil udwati dunya yayin da ku musulmi kuke al'udwatid dunya wannan wato wadi wannan kwari wanda yake kusa kusa da Madina shine al'udwatid dunya wannan ad-dunya din tanisi ne na al-adna kalmar al-adna namijin kalma ne macen al-adna shine dunya kenan kalmar ad-dunya macen kalma ce namijin adna ne to in an ce duni ad-dunya abu na kusa ina gaya muku wato literal meaning na dunya an ari kalmar kusa aka ba wa dunya me yasa aka ce wa dunya kusa ma'ana wannan duniyar da kake gani ba wani dadewa za ta yi ba nan nan kusa take za ta kare mutuwa ake ta yi ba za ka iya irga mutumin da kasan mutanen da ka sani suka mutu ba to kai ma kana hanya kuma hakan dai ake kuma an mutu wallahi an mutu kuma ba a dawowa ai kwarai da gaske in dadi dadi in wahala wahala an can an tafi la ilaha illallah kana ganin kai yanda kake kana motsi kaje ka dawo kaje wataran wallahi ka kwanta ba ka tashi ba wallahi ba za ka tashi ba sai dai a zo a watsa maka ruwa malan ciwo kadai Allah zai dora ma in ya dora maka wani ciwon kana ji a jikinka kai ka san ba abu mamaki bane ka mutu da kanka zaka sallama makamanka gaba daya wallahi dan adam kenan mai mantuwa to ita kanta duniyar fa wa'azi ne sunanta ma wa'azi ne ma'ana an ce da duniya duniya ne dan tana kusa da ta kare kuma lafiya ba shine alama zaka dade ba ina gaya maka wannan da babban baki da wasali nawa nawa ne masu lafiya suka mutu wanda kuma rashin lafiya ba shine alama cewa wai tabbas mutum zai mutu ba akwai wanda yanzu yau shekarsa 20 a gadan asibiti 20 har an gaji da jinyar sa amma bai mutu ba yaki mutuwa saboda lokacin mutuwa sa bai ba ya mutuwa take kasan Allah ne wanda ya ga dama yake diba kawai duniya kenan to kuna wannan wadi wanda yake kusa kwari da yake kusa da Madina su kuma kafirai abokan gaban ku wahum bil udwatil uswa su kuma suna can na nisa wanda yake kusa da makka kenan ni na je wurin filin yakin badar har wannan wurin da Allah ya faɗa din wani malamin mu a jami'ar madina ya san sira da shi muka tafi har inda aka je aka gwamza din ya kai mu wurin ga al'udawata duniya ya nuna mana ita sai dai kawai kaga dalibai suna hawaye malam ya jawo aya sai kaga hawaye ga ya shi a wurin ga al'udawata al'uswa ce a wancan wurin can ne manzon Allah ya zauna ya tsaya da shi da sahabbai kaza kaza ga can ruwan badar din nan da aka ce nan ne inda aka dare ruwa ga can wancan tudun kuma tuddai ne guda biyu wancan tudun wancan tudun al'udawata dunya wal udwatul quswa yace war rakbu asfala minkum su kuma mahaya suke kan abun hawa abokan gaban suna can kuma kasa da wurin yana nan har yanzu inda Allah ya sa mutum zai samu tourism visa sai yaje a kai shi da su badar da su tabuka din nan aje a ga wurin yana da kyau kwarai da gaske war rakbu karafka su waye ar-rakbu din nan Abu Sufyan shi da mutanen sa kenan asfala minkum a kira'ar mutanen Basra wahum bil idwa maimakon al-udwa idh antum bil udwati al-quswa wahum bil idwati إذا أنتم بالعدوة الأدنى وهم بالعدوة القصوى سوكما معنى عدوة دنا سنة كرن تاشد عدوة متانا مبصرة كنا بكسر العين داما لغة تيغو دابيو كما ياهلة على عربتي كمان الكسوى أنا تيوى الكسوى كو الكسوى كما أنا تيوى الرشوى كو الرشوى rashawa da Bahaushe yake fada sunanta da Larabci ar-rishwa a wata lugha ko kuma ar-rushwa kamar sutura al-kiswa al-kiswatu ko kuma al-kuswatu to ita ma wannan kalmar ta udwa ana cewa al-udwatu ko al-idwatu shi yasa su mutanen Basra sai suke karantawa لأنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم كرار متان بصرة سورا مكرا تاكو مسكي أمباني دي كلمر العدوة على وزن وتو قصوى كوكما رشوة وانا دي توجيه لنا كراءات والركب أسفل منكم سوكما سنة مها يا آمت في ياسو أبو سفيان suna can kasa da ku sahilul bari wajen kogi kenan sai Abu Sufyan dan dan wayo ne eh dai samu daidai wajen ruwa mil uku daga badar mil uku ba tsakanin inda za a yi yakin badar din da inda suke mil uku wajen ruwa sai suka makale a wurin saboda duk wanda aka je yaki ya kame wajen ruwa ya riga ya kame maka wajen ruwa ya fagama da kai sai dai addu'a saboda zai iya yiwa a tade ana yin yakin to ina za ku samu ruwa ku sha sun tsare ruwan sun mai da ruwan bayan su ai shine wani sahabi yake ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya manzo Allah innan inda muka tsaya din nan Allah ne ya aiko yace mu tsaya a wurin yace a yace to ya kamata mu canje wurin kai sahabi akwai fasaha a kai ya garaje yace mu tashi daga nan bai kamata ba Allah Annabi yace to Allah ne yace tsaya nan shi sai ya tambaye shi ya manzo Allah nan din Allah ne yace mu tsaya in Allah ne yace mu tsaya fi mu sani amma in dai ba shi bane to mu bar gurin nan zaka lura wanda ya san ko harka tafiya ko a hanya ko mota ce ta faci wanda ya san hanya ba sai ya ma bayani sai shi kaga nan bai kamata mu tsaya anan ba saboda me kai dai mu yi gaba kawai ya za a yi ta faci mu tura ta kwarai da gaske akwai inda bai kamata ka tsaya ba bai kamata ka tsaya ba dan kamar ka kai kanka wajen mutuwa ne ba wai sai kaga mutuwar ba ko sai kaga hadarin ba tafiya ne a daji ne amma wurin bai kamata ka tsaya ba amma akwai inda ya kamata ka tsaya haka rayuwa take walau tawa'attum laqtalaftum fil mi'adi Imam Ibn Kathir a tafsirin sa yace ai da kun yi alƙawarin za ku haɗu da kun kamu gaba da gaba to da ku da lakhtalaftun da kun saba kuwa saboda musulmai a wannan lokacin sun fita ne ba da niyyar ayyakin ba shine ma'anar walau tawa'attum da kun yi wa'adi alƙawarin haduwar akai da an shirya ne an tsara za a hadu to da an samu sabani musulmai sun fita ne don su taro karabka su kuma kafirai suka tafi don su hana malam kawai abu ba sai rikice zama fada ba shine iltaqau ala ghairi mi'ad suka hadu ba tare da miyadi ba shine Allah ya ce walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'adi yace liqillati wa liqillatikum saboda ku musulmai ba ku da yawa mutum nawa ne 300 ne da wani abu su ko mutum nawa ne 1000 da wani abu su suna da yawa amma walakin liyaqdi Allahu amran kana maf'ula Allah yayi haka ne tabbatar da haka dan yanke hukunci akan lamarin da daman abun aikatawa ne yayi ne min nasri auliyaihi wa izaji dinihi wa ihlaki a'daihi ya taimaki waliyansa ya daukaka addinin sa ya halakar da abokanan gaba liyahlika man halaka an bayyinatin wanda zai mutu duk ya mutu akan bayyana akan hujja da dalili ya gani da ido ya ga gaskiya sai dai yake bi ta ga hujja ta tsaya a kansa duk wanda zai mutu sai dai ya je mutu akan haka an ga ya masa gaskiya ya kibi ya mutu haka wa yahya man hayya an bayyina wanda kuma zai rayu ya rayu akan hujja da dalili wa yaisha man yaisha ala di ala bayyinatin liwa'dihi ya rayu akan wato hujja saboda daman Allah ya ce wa ma kunna mu'adhibina hatta naba'atha rasula wa inna allaha lasami'un alim lalle Allah mai ji ne kuma masani ne tabaraka wa ta'ala to insha Allah ta'ala idan mun sake zuwa sati mai zuwa zamu dora akan yanda aka hadu Allah ya nuna wa su sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu kafiran sai zan sa ido sai Allah ya mai da su kadan suna fa da yawa amma dan Allah ya kara musu karfin gwiwa sai ya mai da su ne ya mai da abokanan gaban kadan su kuma kafiran musulmi fa ba su da yawa sai ya nuna musu a idan suka ga musulmin masu yawa dan Allah ya taimaki auliyai waliyansa Allah ya ganar da mu نقف هنا إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم wannan nake cewa assalamu alaikum da Allah malam ina roƙon ɗan uwa su sa ni addu'a game da larurar da yake take damuna tun daga samun ciki na har na haihu har yanzu kusan wata biyar kenan wata mace ce cikin dalibai da suke zuwa karatu take da larurar idan ta dauke ciki idan ta dauke ciki tana samun matsaloli da larura har ta haihu shine take cewa tana neman a taimaka mata da addu'a ta yi ko da naira 200 sadaka fi sabilillahi to Allah ya saka miki da alkhairi Allah ya bada lada sai dai mu nan ba wa tsarin mu bane mu ba ma ba a kawo mana sadaka dan saboda za a yi addu'a fi sabilillahi kyauta muke yin ta so wannan 200 sai a bawa kwamitin masallaci sai su saka a cikin kudin aikin masallaci ba cewa aka yi karku kawo ba idan kun kawo da mun kullum muna neman taimako na masallaci sai a sa a ciki agaji agaji ya ka yawa sai a saka a ciki sai ku yi mata addu'a Allah ya saka da alkhairi kun ga wannan addu'ar ya kamata a yi da gaske tun da ta biya ko ba haka bane Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya mata bukatar ta warkar da ita ciwon da yake damun kaga tarbiya ta bahaushe kenan musulmi wanda yasan ya kamata yanzu kaga wannan mata aure ce karatu ta zo addu'a take so a yi mata ita ta san cewa she is oriented akan tunda dai za ta sa a yi mata wani abu na addini ya kamata ta bada sadaka amma kai watakila kullun kana zuwa ka shafan ka kyauta wuta kyauta ai maka wa'azi kyauta kai cajin waya kyauta kaje kai alwala ka shiga ban daki ka zuba mana kashi a ban daki kyauta amma ai ta zagayawa a taimaka fi sabilillahi na taimako masallacin nan baka taba bada kokobo ba muna kallon ka kana kallon mu recharge card kawai MTN sun ga dama hisuwa ushe ma 400 a iska haka dama rayuwa take idan baka bi Allah ba ka bi shedan bana nan wannan uwa yake gaya mana wani babban mutum ne yace yana da wani abokin sa yana masa izgilanci yana cewa wani kenan yanzu kai wani kake cewa wai abu Allah abi Allah wai kai komi abi Allah yana dariya yake ga yace yanzu in kace zaka ba Allah ai daga gidanka ma ba zaka fito ba ai inda bin Allah zaka yi sai ka zauna a cikin gidanka karma ka fito shi yana ganin ma rena mutane hankali ne wanda yace zai ga Allah ma yana bata kansa lokaci ne sai Allah ya jarrabe shi aka zo aka tafka wani rikici a inda yake rikicin addini aka je aka kakkashe mutane a garin da yake sai da aka kashe musulmi aka yanka su sama da mutum 500 aka yanka su aka kone gidajensu gabaki daya suka samu fire disaster da duk abin da ya mallaka gabaɗaya da dabbobin su da awakin sa da tumakin sa da komai nasa duk suka kone tunda shi yana ganin ba zai bi Allah ba ballantana ya samu matsala to yanzu gashi bai bi Allah ba ai daga baya kuma ya koyi a taimaka mai da addu'a don Allah halin da yake ciki a agaza masa shi yasa maganar da kake faɗa a bakin ka rinka tauna ta kafin ka faɗa wallahi inda Allah zai kama ka wuri miliyan sun fi biliyan me hukuncin matar da take yi wa mijinta tsarki me hukuncin matar da take fita mijinta bai sani ba ta farko ya halatta ta biyu ta yi haram idan dai mijin har ya yadda zai sa ya mata tsarkin ba laifi tunda ba laifi bane dan mace ta ga tsaraicin mijinta ba laifi bane to amma akwai rashin kamala a ciki magabata fa su da kansu fa ba sa bari su ga al'auran su da kansu ba sa bari su ga al'auran su ballantana su bar wani ya gani taban a shari'a ba haram bane mace in ta ga al'auran mijinta ko miji ya ga al'auran matarsa ko bance ne amma akwai kunya akwai sani ya kamata akwai kamewa har mutum ya zo tsarki ya bayar da al'aurarsa matarsa ce masa tsarki matar da yau zaka iya sake ta ta auri wani na'am matar da yau zaka iya mutuwa ta auri wani matar da yau za ta iya duddura maka ashar ku rabu da ita ta auri wani to wasu suna wuce gona da iri a cikin abubuwa mutane ne da wani zai zo ya ce ya mai da matarsa maman matarsa yake sha kullum kullum zai kwanta bacci sai ya sha maman matarsa in an yi magana ai matarsa ce Allah ya halitta masa ai wane ne haka mutane suke dabi'u irin na Yahudawa sai su shigo da shi suna aikatawa ya tabbata a hadisi manzon Allah yana wanka da matarsa Nana Aisha duk ba mu kore wannan ba amma ku duba tambayar ka tsarki mutum ya bada al'aurarsa ya yi bayan gida ko yawan nan matarsa ta yi masa tsarki akwai larura fa ba lafiya ba laifi ta yi masa larura halal to ba larura ba ma halal ne amma dai mutun ya kare mutunci fa wallahi wala ni a fahimta ta fa kenan wacce take fita ko mijinta bai sani ba tana jawo kanta musifa ne da bala'i Allah kiyaye mallan Allah ya maida kai gida lafiya yace yana da tambaya kamar haka me hukuncin cirewa yaro beli da ake yi idan an haife shi shin wannan yana da wani asali a shari'a ko a likitance mallan a taimaka to ya sani na cire beli dinnan al'ada ce wanda kuma ta saba shari'a musulunci ba wannan beli din wani abu ne da yake ana cire shi gode ke zuwan zamai suna bada magani a maimakon a cire shi kuma da ikon Allah in ba a cire mutum shi din ba kuma yana mai illa wanda yake mai illa akwai wanda ba a cire musu akwai wanda kwata-kwata ma ruwansa da wani beli ba a cire mai beli duk gidan su mamulin su basu san da shi ba amma akwai wanda wallahi in ba a cire masa ba har sai ya girma yana azabtar da shi wani ma shi ke sanadin mutuwarsa to shi yasa ba laifi bane tunda bai saba addini ba duk wanda aka haifa masa da ya ba wan zamun nan tunda ba tsafi bane ya duba ya gani akwai wannan belin in da magani a bayar ana shan magani akwai itace da suke barawa kuma da ikon Allah yana yi a wajen likitoci su kan basu yadda a sa wani karfe ko wani abun nan a cirewa yaro wani beli ba su a wajen likitoci so amma ban sani ba a ilimin likitanci shin wannan belin akwai shi ko babu ban sani ba amma zan tambaya zan binciki likitoci insha Allah amma manta ba sati mai zuwa an kawo amma dai na san suna hana a yi amfani da duk wani abu ko karfe ko wani abu sauransu a sawa yaro jariri dan daɗin ba na mantawa muna yara muna gani karfe wanza mu yake sawa a soka a makogoran yaro da wani ɗan katako haka a danna sai a ji ket sai a yanko shi a ciro shi a ɗora shi a goshin yaron yar fata ce haka haka suke yi da yayi ta zubar da jini yana bleeding to amma yanzu gaskiya an ci gaba ba sa yi suna ba da ganye suna ba da itace ana sha kuma yana yi in wannan ne a gurin likitoci bai halatta ba amma shi kansa belin samuwarsa da tasirinsa ban sani ba ko akwai likita anan akwai likita to ni da ku mu je mu binciko da Allah dan ilimi ne zai mana amfani ko sun ce babu ba ba daina za mu yi ba yawwa ka san su ma tana da abubuwan su yawwa yes ce babu ba za a yi ba kuma in ba yin ba je a sha wahala ilimi ilimi ne ya ake wa yaro huduba a sunna in kai ka haka haifa maka yaro ko yarinya sai ka daga shi ka tauna dibino danye irin gaude din nan ka tsiyaya mai ruwan dibino zakin a bakinsa ka karkada kansa ya sha ka daga shi kai mai addu'a Allah ya sa yana da albarka Allah ya yafe masa Allah ubangiji ya sa mai bin iyaye ne Allah ya sa mai bin sunna ne Allah ya sa mai kaza ne Allah ya sa mai kaza ne duk wata addu'a ta alheri zaka yi kai mai wannan shine huduba ka kira masa sallah a kunnan sa na dama ta da ikaman wasu malamai sun ce hadisin bai inganta ba shikenan sai ka ce wa samaituhu fulan na sa masa suna wani ko na sa mata suna wance kalas yayi idan an yi haka to an yi abin da ake ce da shi mai huduba ba maganan taron suna ba maganan taron suna wanda ake aje ai ta hadawa ana gargajiya a kashe kudi ayi waye waye duk ba a ce ayi ba kauyen ma yanzu sun daina yin taron sunan ayi idan za a yanka masa rago bismillah kawai za a yi ko akwai wani abu za a yi bismillah ne idan jini ya zo a ce Allahu akbar kuma da niyyar cewa wannan hakika ce aka yanka masa dabba ce ta suna ita wannan dabba ta suna mustahabbi ne yanka ta ba ma suna ba mustahabbi amma yanzu a wurin mutane ta fi layya muhimmanci sai mutum ya kiye yi layya bai damu ba layyan da aka ce wajibi ne fa ga mai hali sai ya kiye yi layya bai damu ba amma in an zo haihuwa dole duk inda za a rikici sai an nemo ragon haihuwa dole ne amma kuma abin mamaki ragon haihuwa nan mustahabi ne gaba daya yasa an kaga dama ma wani lokacin kawai in ba ka gaba ka da hali ka yi brok kawai karkai mata za su dame ka za su yaƙe ka amma kai ka san me kake wani yaƙi yayi bai da hali lokacin an zo bai da hali bai yi ba matar ta kewaya ta je ta hada baki da ƴan uwanta da danginta suka ce mu ba za a yi mana wannan abun kunyar azurriyar mu ba bari mu je mu ciyo masa bashi kaje aka ce bashi aka je aka yanka ya shirya ko bai shirya ba ya bai zai bane ba mu a kasar Hausa a ce ba a yanka ma ragon suna ba wai har alfahari ake ko ngana bana wallahi in ban ma kaza ba ba a yanka mun ragon suna ba ragon sunan mai banzan bazara abin mustahabi ne ba dole bane yayi kana jin dan ba a yanka maka ragon sunan ba kuma mai kafiri ne kai jama'a ba cewa fa nayi kar ayi ba kuma ba ragon ne nace banzan bazara ba shi din nake cewa banzan bazara shi wannan wanda yake alfahari yana dokan kirji in bai yanka wani rashin mutuncin ba wai ai ba a yanka mai ragon suna ba jahili ne yake fadan haka saboda kaga gari ya ma zafi baka da hali ka je ambatuwa kun ka sayo musu na 1,500 ka ce a babbaka shi haka duk wanda ya zo ku ce abinda Allah ya hore kenan kuma ya halatta bayan shekara 20 ma a yanka ragon sunan shekara 20 sai bayan 20 ka samu ka yanka shikenan me ne ba sadaka bane yanci ma ragon sunan ina ce mai jegon ne take cinye kayanta a yanka ma baka da labarin ina kai ya taba ballanta a kafa sun gyare shi tas da Allah mallam ina so ka sanar da ni aya ko hadisi da ya haramta a tashi tsaye a gaida mutum idan ya zo waje akwai hadisi sahihi ingantacce mun sha faɗa muna mimita ko kai ba ko ne ko kuma kana abin nan sahihin hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana idan mutum ya zo a tashi a miƙe a gaishe shi har ma ya faɗa ce kar ku rinka yin irin wannan haram ne kuma ga aya ma malamai suna kaje ka duba qumu lillahi qanitina karkashin tafsirin ta malamai da suke ya fada da bayani suna cewa ai ba a tashi a miƙe wani in ba Allah ba Allah ne ya qumu lillahi qanitina sai yanzu da wani babban mutum zai zo duk mu tashi mu miƙe gaba daya kuskure ne wannan kasan haka aikin an zo taro da wani babba ya shigo duk sai a miƙe akwai hadisin da suke kafa hujja da shi wai ayoyi qumu ila sayyidikum sa'ad al hadisin sa'ad bin mu'az ai hadisin cikatan sa qumu ila sayyidikum fa anziluhu yace ku miƙe ku gaida ku miƙe ku ɗauko shugabanku bai da lafiya ne akan jaki aka kawo shi a lokacin akan jaki annabi ya ce ku miƙe ku je ku sauko da shi fa anziluhu ku sauko da shi daga kan jaki ku kawo mun shi nan shi ne annabi ya ce ba ku miƙe ku tashi ku gaishe shi ba annabi yana wurin za a tashi a miƙe a gaida wani annabi yana zaune a wurin ba daidai bane wannan to akwai yan zamani wanda suke harkar zamani suna so su girma yan ciyamomi ko yan wasu masu dan mulki ana so a fake da wannan sai a je a yi ta yi in za ka yi ka yi ka sani ka yi zunubi kawai kuma za ka iya dakewa ba ka yi ba to kar ka yi din shi ya fi wannan ce dan Allah mallam ya halatta mutum ya shagaltu da wata ibada kullum da daddare ko karatu ko wata harka tasa da daddare ko ya shigaltu da harkarsa ta duniya amma idan ya fito sallar asuba yana iya yana gyangyali ma'ana mutum ya walda kansa da daddare amma asuba kuma baya yiwa da gyangyali yake zuwa asuba ko da gyangyali yake sallah ka san mallam akwai masu sallar asuba rabi suna gyangyali ko akwai su dab Allah ya sauke to wannan bai halatta ba ba daidai bane shi yasa aka ce ka rinka kwanciya da wuri kwanciya da wuri tana sa mutum ya samu wadataccen bacci wallahi jama'a bacci cuta rashin bacci cuta ne babba babbar cuta wallahi wannan ba daidai bane daga ƙarshe kuma da Allah mallam ina fatan za ka yi kira wa kamfanonin da suke kwaro mana wannan ruwan da gwalo a yi musu nasiha a ina din za a yi musu nasiha a nan wurin ku je ku kai su wurin kwankwasa mana ba shi ne yake maganin kowa ba ba yana neman kuɗa shugaban ƙasa ba ku kai shi ya zagargaje su kun ga ya muku aiki Allah kuwa Allah na sha faɗa ina maimaitawa shi mutumin da yake da taurin kai sai a hada shi da tattauran mutum ɗan uwansa yanzu mu a nan gurin ni da nake wazi anan nake karatu da ni da ku me muka isa mai wadannan mutanen da a ce abun a hannun mu yake mulkin da tantanin mun gama da labarin su an gama an kammala to amma mu ba hukuma bane ba mu da doka a hannun mu ba yadda zamu yi amma cutar da ake wa mutanen unguwar nan ta isa kuma kullum muka ji sai mun yi Allah isa ni ma da ba dan unguwar ba ina ji Allah isa nake yi dan ya wuce kuskure rashin mutunci ne tsagwaro kuma wannan ya nuna su kansu mutanen unguwar babu wata kungiya ne mai karfi ta unguwar kuma babu wasu wala'allar tsahiyu da ya kamata su tsayawa abin amma tintinin da za ku iya magana ai an san kamfanin da yake zubo abin kuma wallahi wannan cuta da a ce likitoci kwararru a zamanin shi za su zo su muku analysis irin cututtukan da yake tattare da wannan warin da kuma dan adam din da yake illata rayuwarsa wallahi za ku sha mamaki da ku sha mamaki mutanen mu ba abun mamaki bane su yi abin da suke yin akan harkar kuɗi ne yanzu ko masu injin biredi ana ba da labari wannan waki ga mu akwai sunan wani chemical da ake sawa a flour na manta sunan wannan abun wani chemical ne da ake zuba wa flour dan kadan in ka sa wa flour kadan zata ma biredi mai shagen yawa a ba shi ba bromine ne banje ba bromine ko me bromine ko yawa wallahi mala akwai gidajen biredin da suna zuba shi kun san illa wannan bromine ragargaza kodan mutum yake idan mutum yana ci it is harmful to his life is very very harmful and is very risk yana da hadari a inda aka ci gaba inda NAFDAC tana aikin da ya kamata ta yi to sai an bi gidajen biredin nan an tabbatar da shi yasa ake cewa su rubuta ingredients din su a jikin yan takaddun nan da ake ai kowane biredi ya kamata akwai takarda ai doka ce to sai ya rubuta da me yake hada ingredients da yake hada biredin sa da shi dan a gane akwai wannan abun ko babu shi amma ina gaya muku dan neman kudi na mutanen mu sun yadda su zuba wannan chemical din su samu biredi mai yawa su samu kudi mai yawa mutane su je su sai biredin kuma su ci su yi ta ciwon koda da ciwon hanta a yi ta kwantar da su a asibiti suna mutuwa amma yanzu ni da kai yaushe ma za mu iya gane wani biredi ne ake sa wanne ne ba a sawa dan NAFDAC din da zai je cikin nan ya lura ya kafa doka kada a yi din idan ya je da an kewaya aka bashi din da aka bashi 2200 bai sai a ce yalla bai da Allah je ka sha lemo je ka sha lemo da an faka shi a gefe sai je sha lemo in ya gama aka dan kawo masa na dan kashi 5000 ko 3000 ya ce ga wannan ka sa jihu a office din shugaban injin braiding chairman din kula da injin braiding za a je shi wallahi tallahi ya sha lemo sai koshi ya godiya ya ce to oga sai na saki dawo ai sai ka dawo kuma yana yin suna yin wannan abu suna zuba ana ta halakar da mutane da yawa yawa cututtukan da yake kama mutane akai su wani ciwon koda ta same shi ciwon kaza wallahi daga braiding da yake shi ne jama'a wannan wani sabon karatu ne mai zaman kansa wanda ni da ku ba aiki na bane mu yi wannan abu amma wallahi akwai gidajen braiding da ke sawa to shi yasa ya kamata kai kokari in zaka sai braiding ma ka tabbatar da wani braiding ne da suka sa free of wannan abu ba sa sawa shi yasa biredin ma ka nemi biredi mai kyau biredi na wayayyen mutane wanda suke kula da ka'ida da lafiyar mutane akwai biredi injinan biredi da suna da consultant likitoci da suna duba da ingredient da kayan da suke amfani da shi suna yi wa mutane biredi to wannan kukula biredi ne da ake dafawa a gasa shi a sayar wa mutane su ci da su da 'ya'yansu da iyalansu ake zuba wannan abin da yake illata mutane ballantana wannan kamfani ruwan dagwalo ne zai wanke abinda zai wanke zai zubo muku shi a nan kuma sai ka tona kamfanin ba na dan kasa bane ba mun ba sa ba in ma na dan kasa ne shiya shiya ne a ciki su zo kuma su azabtar da ku aiki da ake a kamfanonin duk da suke wannan 7 to 7 kaga mutum yana aiki daga 7 dan safiya har 7 na magarba ana bashi 500 ko 400 kuma idan kama kana sai an yanke kudi duk ranar da baka zo ba za a biya ka ba mutum yayi wata guda daga 7 zuwa 7 ana bashi 15,000 a wata kuma ana rikici da shi akan sallar juma'a ba a yadda yaje sallar juma'a ba in ko yaje sai an yanke masa kudin aiki na wannan ranar daidai da sallar juma'a fa da suke zuwa fa cire kudin ake wadannan kamfanonin da suke sako wa mutane ruwa yake halakar da su kuma ana kallo muna da ƴan siyasa ba ku da ƴan majalisa ne a nan kewayen waye yake kula da wannan shiyar taku ita gwamnatin ba ta da bukatar ƙuri'ar ku ne ba ƴan siyasa suna tsallaka wannan gadar taku suna neman kamfan ba duk wanda ya zo ku tsare shi a nan gurin ku ce sai ya zo ya sha ruwan gwadagwalan nan tukunna kafin ya shiga Allah kuwa amma sai su tsallake su zo su yi ta muku ihu suna muku ƙarya ga abin da ya kamata su gyara za su iya amma me yake faruwa shine kamfanin zai je ba da cin hanci ne ina faɗin wannan na memeta saboda a kullum muna karatu da jami'an tsaro da ƴan SSS da ƴan ɗaukar rahoto ku je ku faɗi wannan abin ana cutar da talakawa ana halakar da mutane da wannan Allah ya bar wa kansa wallahi tallahi nake ga muku cutar da ake ni yanzu nan tunda nake zaune a nan na shi a kan wannan abin ni na san yana damuna wallahi yanzu nan jini ke na kamar a kumbure wallahi Allah nake ga muku ba wai magana wai wargi ko wasa ba da gaske nake wallahi haka kawai muke hakura ba yanda zamu ana cutar da mutane ga mutane sun fi miliyan nawa a cikin guwan nan ga ƴan boko kuna da shi ga malaman kuna da shi ga wane ne kuna da shi amma kamfani daya da zai zo yana kuma an san kamfanin fa an fa san shi ba an san jagororin kamfanin aje a musu magana a ce za a dau mataki da yazo ya halakar da mutane ba gwanda a rufe kamfanin ba me amfanin shi wataƙila ma duk abin da yake kera wa kamfanin ma ku ba ku ci moriyar sa nan ba mamaki kuma wani bako ne ma ba dan gari bane ba ma ya shigo ma ba ma dan Najeriya ba shi yazo ya kafa abin yake cin moriyar abin da exploitation ai exploiting mutane a azabtar da mutane su tazu kudin mutane so yakin kuma su zo sake wannan mutanen ruwa yanzu wannan ruwan yana tafiya ba zuwa yake yaje ya shiga cikin kogi ko na Chalawa ko na ina ne ya juya kuma ya dada komawa tarika kuma ya dawo a zuwa da danna maka shi sau nawa muka yi ta magana akan wannan munyi na san an yi ta ƴan kokari amma da yake zamani ne da munafurci ne yake gudana haya in an yi ma abin zai gaba a da an ji an yi magana kwana ɗaya kwana biyu kwanaki ai da sun daina sakowa kuma yanzu duk sun sako amma ni dai ina gaya muku ina maimaita muku idan za ku iya samun gwamna ku je ku same shi ku nemi manyan unguwa ku je ku same shi directly kar wani mai munafuki ya ce sai shi zai je ya kanshi ya je miƙa buƙatarsa ku je kawai ba wani abu ya kai ku ba a yi magana a dakatar da wannan kamfanin da yake halakar muku da yaya kuma wallahi sai Allah ya san mutum da wasu suka mutu saboda wannan amma ba za ku iya ganewa ba ne saboda ba harkar ku ba ne ba ilimin ku ba ne amma duk wanda yake shakan wannan ruwan babu abin tausayi victims wanda suke kusa da wannan wurin warin nan yana da musu wallahi akwai illa yau da gobe ka je ka auna lafiya ka gani wallahi sai ya yi maka illa ku je ku yi motsi kun yi motsi ya fi laɓewa ni yanzu nan na ja aya na ja hadisi na bayani ba za su ji ba Allah ya sauke sai ku dan motsa kuma ku sa mutanen unguwa da waye da sauransu wannan yace malam mai bambancin astaghfirullah wa atubu ilaik da kuma astaghfirullah wa atubu ilaiki babu alaiki kam astaghfirullah wa atubu ilaika ne sai dai astaghfirullah wa nastaghfirullah wa natubu ilaik in kace astaghfirullah wannan is singular kai daya nastaghfirullah muna neman gafara wa natubu ilaik muna tuba astaghfirullah ina neman gafara wa atubu ilaik ina tuba shine abin da ake nufi amma ilaiki babu ilaiki ka gyara ilaika ne duka gaba daya da Allah malam ana iya yin addu'a bayan sallar nafila kwarai kuwa ai a bayan sallar nafila ne ma ake yin addu'a mutum ya gama nafila daga hannu ya addu'a ba farilla ba ba yin addu'a bayan farilla daga hannu a cikin sujjada ake yin addu'a tambaya ta ƙarshe wannan wata ɗaliba ce take cewa malam Allah ya ƙara nisan kwana a sunana wance ta faɗi sunanta tace kuma ni ɗalibar ka ce mai halartar karatunka tace kuma ni ina ɗaya daga cikin yan agaji kuma yan hizba na wannan masallaci a ɓangaren mata ranar 19 ga watan 10 an ɗaura aure na ina roƙon malam da sauran masu halartar wannan karatu su taimaka min da addu'a Allah ya bani zaman lafiya da kwanciyar hankali ni da mai gidana to muna fatan Allah baki zaman lafiya da kwanciyar hankali da ke da mai gidanki da kuma sauran masu gidan da matan su da wanda suke da niyya tace kuma a hada ni da ƴan uwana mata waɗanda suka tsinci kansu a cikin sabuwar rayuwa mallan nagode Allah ya jagora amin sai dai baki bamu labari ba hizban kin dawo ne ko baki dawo ba ko ya hana ki ko kina yi oho ban sani ba muna fatan dai ya barke ci gaba da zuwa ki dan yi agajin ko Allah ya taimaka kuma kiraru mu mana shi ki kawo mana shi shi ma ko tunda ke kin fahimta to shi ma sai a kawo mana shi ya fahimta ya zama ai haka kenan kada ai haka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum